Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauraro abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 25 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Koriya ta Arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau Alhamis, a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Ta yi wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba Biden. Daruruwan masu zanga-zangar nuna kin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a Myanmar da aka kulle, an sako su a jiya Laraba, wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin kasar. A jiya Laraba, ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dukkan yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu shugabannin kungiyar ma'aikatan majalisun dokoki a Najeriya sun yi karin haske kan yajin aikin sai baba ya gani da suka tsunduma.
Mun shiga yajin aiki ne domin mu karfafa aikin majalisa. Aikin majalisa ne yin doka da oda. Idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai yi bi wannan doka ba, to kaga ana wai ita kanta demokradiyya zagon kasa.
A jamhuriyar Nijar, wasu kungiyoyin rajin demokuraɗiyya sun shawarci hukumomin kasar da su ɗauki matakin kare lafiyar ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RDR Canji Alhaji Muhammad Usman, bayan da wasu matasa suka taru a kofar gidansa.
A ɗauki matakan ganin an sa jami'an tsaro waɗanda za su kare shi, su kare iyalan shi, su kare gidan shi, da wannan yauni ya rataya akan gwamnati.
Sannan kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Neja da ke Najeriya ta kaddamar da bincike kan wata mata da ake zargin ta kashe kishiyarta. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Koriya ta Arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau Alhamis, a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Ta yi wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba Biden. Manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu sun faɗa a wata sanarwa cewa makaman da aka harba da ba a san ko meye ba a tekun Japan, wanda ake kira tekun gabas a Koriya, aka harba shi. Nan take dai ba a bada ƙarin bayani ba akan irin makaman ko kuma guda nawa aka harba. An dai haramtawa Koriya ta Arewa da ke da nukiliya kera makamai masu linzami a ƙarƙashin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Daruruwan masu zanga-zangar nuna kin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a Myanmar da aka kulle, an sako su a jiya Laraba, wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin kasar da nufin lallashin masu zanga-zangar. Waɗanda suka shaida lamarin a wajen gidan yaren Ensen da ke Yangon sun ga motocin bas makare da matasa suna cikin farin ciki, wasansu suna nuna yatsu uku, wata sara ta nuna adawa da masu zanga-zangar suka kirkira. Gidan talabijin da ke mallakar kasar ya ce mutane 628 aka saki. Haka kuma a jiya Laraba aka saki Tenzo, ɗan jaridar kamfanin AP, wanda aka kama a watan da ya gabata lokacin da yake hada rahoto akan zanga-zangar juyin mulkin. Jami'an tsaron Myanmar sun kai mummunan farmaki akan masu zanga-zangar ta adawa da juyin mulkin da aka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu, lamarin da ya maida hannun agogo baya a ci gaban da aka samu ta fannin demokradiyya shekaru 10 a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. A jiya Laraba, ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dubban yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenya, musamman kasar Somalia. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta buƙaci hukumar yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNHCR da ta fito da wani tsari cikin makonni biyu wanda zai bada cikakken bayani akan yadda za a kwashe yan gudun hijirar. Hukumar ta UNHCR ta ce za ta ci gaba da tattaunawa kuma ta buƙaci Kenya ta tabbatar da ta ɗauki matakan kare 'yan gudun hijirar. A wata sanarwa, hukumar ta ce matakin zai yi tasiri wajen kare 'yan gudun hijira a Kenya, ciki har da batun halin da ake ciki na annobar COVID-19. Fred Matiang'i, ministan cikin gidan Kenya, wanda ya fitar sanarwar, ya ce babu damar wasu ƙarin shawarwari a cewar shafin Twitter ma'aikatar.
Madalla anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu yau aka shiga rana ta uku da kasancewar zauruka da harabobin majalisun dokokin jihohin Najeriya 36 a gargame biyo bayan yajin aikin da kungiyar ma'aikatan majalisin ke yi akan batun aiwatar da dokar tabbatar da yancin cin gashin kai ta fuskar kudade da ma'aikata daga Kano Muhammad Ibrahim Kwarina dauke da rahoto akan wannan lamari
gabanin tsinduma wannan yajin aiki na sai baba ta gani sai da shugabancin kungiyar na kasa baki daya yayi gargadin makonni uku a karan farko
majalisa tana nan arfe kamar yadda ita kungiya ta kasa ta ba mu umarni cewa mu rufe majalisu ta mun nan ta Kano alhamdulillah kamar yadda idan kai ke nuna ma yanzu ga ta arfe mai fitan mu sun ba da haɗin kai su ma kuma ƴan majalisa babu wanda ya zuwa abinda su kungiyar mu ta kasa ta gaya mana za mu rufe wannan gida ne har zuwa lokacin da aka daidaito kuma shi wannan daidaito zai zo ne daga kasa
Comrade Ubala Yusuf kenan shugaban kungiyar ma'aikatan majalisun dokokin Najeriya reshen jihar Kano shi gwata kwaransa na jihar Jigawa Comrade Umar Adamu Kazaure cewa yake yajin aikin baya nufin kasar ayyukan majalisar dokoki a matakin jihohi
ba wai mun shiga yajin aiki bane domin kasara aikin majalisa mun shiga yajin aiki ne domin mun karfafa aikin majalisa aikin majalisa shine yin doka da oda idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai bi wannan doka ba to kaga ana wa ita kanta demokradiya zagon kasa
yanzu haka ne kungiyoyin rajin shugabanci na gari a Najeriya sun fara tsokaci akan wannan batu
ba wai magana ce ta ko wani zai musu alfarma a yi musu ba a cikin tsarin mulkin Najeriya yake cewa a ba su yancin su na samun kudaden su da gudanar da ayyukan su directly wanda kuma wannan samun yancin ya hada har da daukan ma'aikata wanda muke magana legislative service commission at state level wanda ita wannan doka ta tabbata sai an yi wannan mu kanmu a matsayin mu mun tunkari majalisun jihohi da yawa a kasar nan cewa lalle su kokari su tabbatar suna cin moriyar wannan doka wanda shugaban kasa banda ma dokar take tsarin mulki yazo ya kara ba da executive order wato wanda take kara karfafa cewa lalle a gudanar da abubuwan nan har yanzu amma ana jan kafa wasu jihohin ma ba ma sa iya magana ina faɗa ma ko ƴan majalisar da gaba ɗaya in kai musu wannan maganar ma tsoratar suke suna tsoron gwamnonin su to ma'aikata kuma wanda suke karkashin su gaskiya ba za su zauna su gaba da ganin wannan yanayi yana gudana ba wani ya kamata ƴan majalisa su kalla su gani sai su dora akan abin da ma'aikatansa suke na fafutuka na samun wannan yanci
Comrade Abdulrazak Alkali kenan guda cikin ƴan gwagwarmayar shugabanci na gari a Najeriya a nasa bangaren sanata Mas'ud El Jibril Doguwa na cewa rashin aiki da duk wata dokar kasa abin kyama ne matuƙa
daga lokacin da aka ci shugaban kasa an yi karance-karancen doka a majalisa an yarda da ita a majalisa aka kai masa kan teburin sa isa hannu to daga lokacin kowanne gwamna ne ko a ina yake idan bai tabbatar da wannan doka ba to ya kare kundin tsarin mulki dama majalisu abinda isa ake sukan su shine wato gwamnoni da suka rike suka shake wuyan su ai akwai zarge-zarge da dama waɗanda wata doka ba za a yi ba sai idan majalisu suna cikin talauci amma daga lokacin da aka ce an yi samu wannan autonomy din kudi idan ya shigo aljihun gwamnatin jiha na majalisar jiha zai tashi shiga cikin asusun ta ba tare da gwamna ko wani gwamna ya shiga ya shige a ciki ba aka ga za su iya tafiya da al'amuransu cikin kwanciyar rankali cikin jin daɗi saboda haka majalisar kasa ta yi kokari ta kafa kwamiti wadda za ta yi ga tsakanin gwamnoni da waɗannan majalisun domin a samu a kawo ƙarshen wana dama-dama
sanata Mas'ud El Jibril Doguwa kenan tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya Muhammad Ibrahim muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Muhammad Ibrahim kware da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu
An kammala zaman shari'ar sirri da aka yi wa wasu ƴan Canada su biyu da aka kulle fiye da shekaru biyu da suka wuce a China, yayin da za a sanar da hukuncin da aka yanke musu nan gaba a cewar sanarwar China. A watan Disamban shekarar 2018 aka tsare Michael Sparrow da Michael Kovrig a matsayin mai da martani akan kamen shugabar kamfanin Huawei, Meng Wanzhou, a birnin Vancouver dake Canada, wacce ta yi kokarin ta nemi a maida ta Amerika don shari'a. Sanin halin da fursunonin biyu ke ciki, lamarin ya canza tunanin ƴan Canada akan abin da China za ta iya yi da wanda ba za ta iya yi ba. Abinda ɗaya daga cikin tsofaffin jakadan Canada a Beijing kuma tsohon babban jami'in tsaro ya fadawa muryar Amurka kenan. Ranar Juma'ar da ta wuce aka yi shari'ar Michael Sparrow a arewa maso gabashin Dandong. Bayanin da hukumomin China suka fitar shi ne an yi shari'ar kuma ana jiran hukunci. Shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓi mataimakiyarsa Kamala Harris don sa ido akan ɗaya daga cikin manyan batutuwa da gwamnatinsa ke fuskanta a watannin farko na mulkinsa, wato kurarar baƙi da ke isa kudancin iyakar ƙasar. Yanzu za mu yi aiki da ƙwararru, abinda Biden ya faɗa kenan a jiya Laraba. Ba na iya tunanin wani da ya fi cancantar yin aikin, a cewarsa, inda ya bayyana abubuwan da Harris ta yi a baya a matsayin babbar lauyar California, jihar da ke bakin iyakar ƙasar. Shugaban ya faɗa wa Harris, tsohuwar sanata wadda ita ma mahaifanta baki ne, cewa na ba ki babban aiki amma kina ta murmushi. Harris a tare da shugaban sun lura cewa aikin ba mai sauki bane. Sun kira kurarowar bakin a bakin iyaka Amurka da Mexico babban kalubale.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu kungiyoyin rajin demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar sun shawarci hukumomin ƙasar su ɗauki matakin kare lafiyar ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RGR Canji, Alhaji Maman Usman, bayan da wasu matasa suka taru a kofar gidansa. Nufin matsa masa lamba ya yi watsi da kayan da ya sha a zaben 21 ga watan Fabrairu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimani Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A sanarwar da suka fitar, kungiyoyin na gamayyar CCDR sun fara ne da taya Bazoum Mohamed murnar nasarar da ya samu a zaben da ya gabata, kamar yadda kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da shi a matsayin sabon zababban shugaban ƙasar Niger da kashi 55.66 daga cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada kafin su gargadi ƴan siyasa da magoya bayan su ba da kai bori ya hau. Sayyabu Lawan Sallau na daga cikin shugabannin waɗannan kungiyoyi.
Are na Cour Constitutionnel kudiri ne wanda ba yake tsare shi, ikon Allah ne sai dai a rungun kadara kuma a yi jira har shekara biyar. Demokrasi abin da ta gada shi ne a je hujjan zaɓe, an ƙare zaɓe lahiya, kuma a yi sallama kowa ya kai kama aikin shi. Muna tsammanin wannan hanya ita ce za a ɗauka, kuma ita ce sahiha ta gaskiya wadda duk ƴan ƙasa ya kamata su.
A washegarin fitar da sakamakon da ya tabbatar da nasarar ɗan takarar na jam'iyyar PNDS tarayya, wasu matasa sun tare a kofar gidan abokin karawarsa Muhammad Usman cikin yanayin fusata, suna masu kiraye-kirayen ganin ya kalubalanci kotun tsarin mulkin ƙasa. Abinda gamayyar CCDR a tabakin kakakinta Siraj Isaka ke ganin alama ce ta nuna rashin da'a ga na gaba. Mafari kenan suka buƙaci mahukunta su ɗauki matakan kare lafiyarsa da ta iyalansa.
Mamman Usman yana cikin mutane waɗanda ake darazzatawa a ƙasar Nijar, kuma shi ne na farko wanda ya samu iko a tafarkin demokradiyya. Abinda muke kira ga gwamnati a ɗauki matakan ganin an sa jami'an tsaro waɗanda za su kare shi, su kare iyalan shi, su kare gidan shi. Wannan yauni ya rataya akan gwamnati.
Kungiyoyin na CCDR sun nuna juyayi a game da rasuwar fararen kular nan 137 da ƴan bindiga suka yi wa kisan gilla a ranar Lahadin da ta gabata a gundumar Tiliya. Sannan sun yi kiran Bazoum Mohamed ya dauki matakin hada kan ƴan ƙasa bayan rantsar da shi a ranar 2 ga watan Afrilun gobe. Suna masu cewa ya zama wajibi a gare shi ya dama da kowane ɗan Niger a matsayinsa na shugaban dukkan ƴan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma daga jamhuriyar Niger sai Nigeria, inda rundunar ƴan sandan jihar Niger ta ce tana bincike akan wata mata ƴar kimanin shekaru 24 mai suna Amina Aliyu bisa zargin yi ma kishiyarta kisan gilla a unguwar Tunga. Mustapha Nasir ba tare gare ka.
Hukumomin dai sun ce Amina Aliyu tana hannunsu kuma tana amsa tambayoyi akan kisan kishiyarta mai suna Fatima Ibrahim yar kimanin shekaru 17 ta hanyar rabka mata itace sannan ta yi kokarin kona ta ta hanyar banka madakin ta wuta. Alhaji Aliyu Abdullahi dai shine mijin matan guda biyu wadda aka kashen da ke zaman amarya da kuma uwar gida da ake zargin ta yi kisan. Ga abin da yake cewa akan wannan al'amari,
ban taba tunanin haka za ta faru a gidana ba, amma tunda Allah ya kaddarsar da shi na yi bakin shi kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mata, ita kuma wadda ta sanadiyan barin ta duniya in shirye yake Allah shirye.
Wato kai ma dai kana zargin ita uwar gidanka da yin wannan aiki kenan?
Ba zargi bane ta aikata, saboda an wata da ke bin ita uwar gidan ta ce cewa lallai sai suka buge ta da muciya kuma bayan ta mutu suka kokarin
Ibrahim Yahya Saidi shine mahaifin marigayiya Fatima Ibrahim ya ce duk da yake kowa baya wuce ajalinsa amma yana bukatar ganin an yi adalci akan lamarin.
Ina neman hakkin jinin diyata saboda addinin musulunci ya yarda haka kashe ma dan uwa ka bi haƙƙi.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta samu wannan labari kuma za ta tabbatar da ganin an yi abin da ya kamata, inji director a ma'aikata kula da kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger barista Maryam Kolo.
Kuma dole ne zamu sai mu tabbatar wanda zamu tabbatar wanda ta yi wannan kisa din batta itar amma hukunci ya kamata da zan zartar mata, zamu tabbatar an zartar da wannan hukunci din akan ta.
Kwamishinan ƴan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce a yanzu suna tsare da mutane hudu akan wannan al'amari.
Eto yanzu dai akwai mutane hudu da suke nan muka kama su, mutane hudu, amma dai bincike zai nuna.
Dine dai aka kai gawar marigayiya Fatima Ibrahim a gidan mahaifinta da ke can jihar Katsina, inda aka gudanar da jana'izarta da yammacin ranar Laraba nan. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoiwa.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, shirin domin iyali ya sake haska fitila kan batun tarbiyyar yaya da yake da mahimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali da kuma yanke hukunci ko iyaye za su amince su hada zumuncin aure da wani iyali. Yau ma muna tare da Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma ƴan gwaggwarmaya. Jagora tattaunawar Baraka Bashir ta tambayi Malam Musa Salim Muktar abin da yasa waɗansu iyaye maza suke tsautawa mata da cewa menene yasa suke takurawa yara bisa hujjar cewa ai gidansu ne. Sai ya bayyana cewa
kai gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa mai tarbiyya ce, kamar yadda tun farko na gaya miki addini ya ce ka zaɓi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga ƴaƴayenka. To in Allah ya sa an dace an samu haka, to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta hukunci akan ƴaƴansa. Kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa, matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane, to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta. Saboda haka dole abinda duk ta yi na hukunci ya bata goyon baya, abinda duk ya yi na hukunci ta bashi goyon baya. Shi dan lokacin da yake da shi in ya dawo daga neman abinci to ya kula, shi ma zai sa ido. Ita dama ba wai horo bane a ajawo yaya ne ba duka ba ba kuma wani abu addu'a ce da kuma jawo su a jiki ana wasu yaran ma kawaye ma ba sa damuwa da su je makota neman kawaye saboda mu muna ganin yaran da ba sa fita wajen kawaye har su ja su waje su yi wasan kwata saboda uwar su tana nuna musu cewa su zauna gida su yi an taso daga makaranta a shirye a tafi islamiya da an taso daga islamiya to su dan yi muraja'a ko wani abu ko exercise har zuwa magariba to ina lokacin fita
to yanzu ya muna kasar Hausa kuma mafi yawan gidajen nan ba mata ɗaya bane
na'am
to ya idan aka sai aka ci sa mata biyu ne ko uku
na'am
shi ma wajen tarbiyyan ya za a yi kasan
da
bayan da
za a yi gaba da kansu su ya haɗu su matan kenan
matan
eh to ai addini dama cewa idan zaka yi mata biyu kada ka hada musu ban daki daya kada ka hada musu kitchen daya kyau ka samu musu kowace da bangaranta saboda su kishi yana faruwa ne kina kitchen ranar ki sai kishi ya ta shigo za ta dauki wani abu wannan dan sabanin sai ya kawo conflict idan sai ya kawo matsalar rashin jituwa amma idan akwai kyakkyawar mu'amala kowace da bangaren ta to ana samun saukin tarbiyya kuma uba din nan fa shine zai jajirce ya nemi iyayen ya
haɗa su za a ba uba idan matan ba macen ba ɗaya bace
du da haka dai ka san da za a ba shi dai bai wuce din nan dai
to naji ta ce Hajiya tana cewa
in dai ma mace ba ɗaya bace a gida sai an ba namiji kaso 80 kwarai saboda shi idan age fifi ta ɗaya akan ɗaya to za a samu matsala a cikin
amma kuma ke san ba zai taɓa yiwuwa ya so su duka
ai ba a nunawa
kin ga kaman yanzu in kika dauke ni ni mata aure ce ni kuma a gida nake shiyoyi mu uku ne a gurin mijinmu kuma yau maganar da nake miki shekara ta 30 a gidan miji ranbi ga watan June zan yi shekara 30 cikin a gidan miji kuma da kishiyoyi
to ya wajen tarbiyyan ya
alhamdulillah shine abin da nake so in miki bayani
ai nayi masa tambaya na gaba
kinga idan namiji baya auren mata uku a lokaci zai auri mace ta farko mace ta biyu mace ta uku
ne
da tazaran shekaru to abin da yake faruwa idan namiji ya zama namiji da gaske ya zama mai gida da gaske tsayayyen mai gida zaki ga duk ƴaƴan gidan tarbiyyar su iri daya ce yanzu misali ni a gidana san da na auri mai gidana bai kai shekara 27 ba amma yana da mata amma abin da na tara a gidansa shine bai yadda matarsa ta ce ga yanda za a yi a ce mata a'a
idan yayi magana ya zauna
idan ita matarsa ma ta farko in ce magana ta zauna akan yaran ke kika haifi dan amma ba ki kawo mayafi ki ce a sai wa yaran ba amma idan ta ce wannan za a dinka wa yaran gidan na sallah shi zai dinka musu kuma idan yaran suka yi hukunci ke da kanki kina iya ga mata kin ga wane yayi kaza ko saboda kina ji a ranki za ki hukuncin da adalci me yasa kike mata tunanin adalci saboda shi mijin ya fara kin fada adalci da ya zo da zalunci shi ma ba za ki dare shi ba bari haƙi yadda da matarsa
to anan kuma ka so nawa ita dai Hajiya ta ce
ka so ai anan din ka so 80 din ya dauka ya dauki kashi 80 din saboda yayi tarbiyyar matan gidan ya kuma saka hannu a tarbiyyar ƴaƴan gidan kin gane saboda haka anan ya dauki wani kaso ne mai yawa abinda isa aka ba shi 80 anan zaki ga aikin ya an samu raguwa
sai ya fi raguwa matan yawa
sosai kuwa saboda idan bai jajirce ba to gidan zai kwabe ne jajircewarsa kadai ita za ta tsayar da gidan a kan saiti to sai dai kuma Allah ya sa yayi dace da mata na kwarai to ko da an samu lusari din da bai jajirce din ba to in Allah ya taimake shi kin san taimakon Allah ba inda ba a samu
to kin ji me ta ce idan aka yi rashin sa'a shi mijin lusari ne matan ne
kina sai rigima sai yaya kuma sai
ta su ruwa
to sai ga sai kuma a raba kai ko ce sai ta so ƴaƴanta
to daga nan tarbiyya
sai ta lalace sai ta ga wata yake son ba uwa ta ba ruwana da wani sai kuma kowa nasa yi sani kansa yi sani to shi ne ya shiga ana samun rashin jituwa tsakanin ƴaƴan kansu
to wannan rashin tarbiyyar idan ya fita shin iya gidan zai tsaya ko ina
ai ko ya da taba al'umma gaba daya
sai ya taba sosai duk al'ummar da take gurin su ya taba ta saboda yaro guda daya kaman a ce wake daya shi yake bata gari yaro kwaya daya in ya fita daga cikin al'umma ya zama na baya jin magana to mutane yaran da zai ja suna da yawan gaske amma idan al'umma ya zama na nan gidan da tarbiyya nan da tarbiyya kowanne gida da tarbiyya to zaki ga kaman unguwar ma duk tarbiyyar iri ɗaya ce lokacin da muka taso muna kananan yara zaki ga duk unguwar da kika shiga za a ce ɗan nan unguwar ai kaza ne ɗabi'arsu ɗabi'arsu kaza ce saboda ɗan unguwar sun zama irin tarbiya ɗaya ce a lokacin kowanne mai gida yana tsawatarwa a matsayin uba kowace matar gida tana tsawatarwa a matsayin uba
yasa da ake samun akasin haka a unguwa sai kiga makoci bai yadda ma makoci ya tsawata
saboda babu amana wannan amanar da muka rasa ita ce ta jefa mu duk cikin halin da muke ciki
kuma laifin wayar rasa amana
abinda yake faruwa yanzu iyayen yanzu da an tuka computer da nada iyayen da tarbiyyar yaya suke so iyayen yanzu su kuma yayan su suke so to anayin matsalar take
to iyayen ma nada da ne yanzu akwai bambanci
akwai bambanci ai iyayen da kawai ya zakai kai tarbiyya ni bazan manta lokacin da naje makaranta ran da naje na kai akwati na makaranta sai da aka yi min bulala 12 senior welcome nazo
kawai
ba tsaya kawai ran da kakana izo visiting day yana zuwa ya ce na rami senior tana jina sai ce sai za mu hadu sai ce min bulala 17 ne wasika nace kai ka zuwa har ya mutu bai je ba in yanzu ne fa
sai dai a cire da
wani a cire da ai sai kin ji ki a radio ne a television ne ba inda ba za a kai ki ba ma to iyayen yanzu bambancin iyayen yanzu na da ne yanzu su ƴaƴan su suke so soyayya ƴaƴan ce na da kuma ya zakai kai tarbiya ka zama mutum kowa ma waye inda zaka zama mutum to yi maka tarbiya suna so
gaskiya lillahi wa rasuli kamar yanda suka faɗa iyayen da su ne iyaye da ɗanka da ɗan makoci duk ɗaya ne da makoci yakan dauki dan makoci ya kai shi makaranta ya tara ƴaƴan makota ya yi musu kayan sallah ya sa a yi musu wani shayi wani abu amma yanzu ba a yi kuma wani abun sakamakon san kai ko san ƴaƴa da kuma matsalar tattalin arziki wasu yanzu ko dan makota ne ya shigo in lokacin cin abinci sai a ce tashi tafi gida
to sai a sallame shi an wace makocin ya ci
saboda kai da ya ci suna dan tunanin ko tattalin arzikin sai ya kasa da abin da suke da shi suna da tsoron gobe ba su da wanda za su karya in suka ci da wannan saboda haka sai su rage to da kuwa iyaye duk wanda ya hukunci a unguwa akwai wani babba da ko shekaru ya sa shi ne babba ko kuma girma da yake da shi da kama kai sai ya sa shi ne babba unguwa duk abin da ya tashi zai unguwan nan kuma duk iyaye maza duk suna ba da haɗin kai amma yanzu fa sai kiga kowa kofarsa a kulle kowa daga shi sai ƴaƴansa saboda haka sai ya zamanto ana samun waɗannan matsalolin suka hayayya
to idan Allah ya nuna mana mako na gaba za ku ji shawarin waɗannan iyaye kan yadda za a magance matsalolin da suka zayyana kafin nan a madadin bakin namu Malam Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma ƴan gwagwarmaya sai kuma wakiliyar Mubaraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma Tubahiro Dodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada a manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shirye mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa takeice
Koriya ta Arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau Alhamis a cewar sojojin Koriya ta Kudu ta yi wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba Biden ɗaruruwan masu zanga-zangar nuna ƙin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a Myanmar da aka kulle an sako su a jiya Laraba wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin kasar da nufin lallashin masu zanga-zangar A jiya Laraba, ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dubban yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenya, musamman kasar Somalia. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta buƙaci hukumar yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNHCR da ta fito da wani tsari cikin makonni biyu wanda zai ba da cikakken bayani akan yadda za a kwashe yan gudun hijirar.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci da misalin karfe 8 agogon Najeriya da 5 kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da tsaya na gabatarwa
sai kuma ci Bahiro Jude da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.